kariyan talata 29 ga watan Janairun shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ko ana iya sauraren mu ne ta tashar mu ta VOA Africa Zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makeri ne tare da Daula Salim. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Amurka ta karfafawa Venezuela takunkumin karya mata tattalin arziki. Shugaba Donald Trump ya ce baya son sake rufe ma'aikatan gwamnatin Amurka, amma kuma ya ce har yanzu yana nan kan bakansa wajen neman gina katanga tsakanin iyakar Amurka da Mexico. Gwamnatin Palestine ta yi murabus.
To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa kungiyar lauyoyi ta Najeriya ta umarci mambobin ta su kaurace wa zaman kotuna a tsawon kwanaki biyu domin kalubalantar dakatar da babba alkali da shugaban kasa yi.
Idan shugaban kasa ya ce doka kotu ta bashi ya bi ya dakatar da shi babban alkalin na kotun koli, su ma akwai hanyar da ya kamata su bi a dokance su je kotu.
To shi kuwa shugaban lauyoyi na jihar Yobe Dr. Abubakar Kagu ya ce ba za su kaurace wa kotu kamar yadda war kungiya ta nemi su yi ba, za su ci gaba da aikin su kamar yadda suka saba yi. A jamhuriyar Niger kuma masu rajin kare haƙƙin bil'adama ne suka maida martani ga kalaman ministan kuɗi wanda yayi kokarin kare zargin da ake yi wa Faransa na bautar da kasashen nahiyar Afirka cikin wannan lokacin.
Sai dai ana ganin akwai wuya Faransa ta bar kasashen da tare nasu shiga cikin wannan shiri na kudaden bai daya.
Akwai wuya in jiwa in ajiya uwayenmu sun yi kokowa sun ciyo mulkin kai, a yau mu ba za mu yi koma baya ba.
To bayan haka Mustafa Nasiru ba tsari kuma na tafi da shirin noma tushen arziki, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Shugaba Trump ta Amurka na yunkurin sakawa takunkumi akan kamfanonin man fetur din kasar Venezuela, inda take cewa tana son yin hakan ne don adanawa mutanen Venezuela kaddarorin kasar su. A jiya ne mai bada shawara ga harkokin tsaro na Amurka John Bolton yake cewa ƴan kasar Venezuela sun dade suna shan wahala dalilin manufofin gwamnatin shugaba Nicolas Maduro. Takunkumin da zai takaddar da duk wasu kaddarorin da kamfanin PDVS ke da su a Amurka da kuma tabbatar da an hana ƴan kasar yin kasuwanci da kamfanin. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump na yunkurin kaucewa sake rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya, amma kuma har yanzu dai yana da niyyar gina katanga tsakanin iyakar Amurka da Mexico, matakin da har yanzu ƴan jam'iyyar Democrat ke adawa da shi. Shugaban baya son sake rufe ma'aikatan gwamnatin ba shi bane burinsa, a cewar sakatariyar yada labarai ta fadar White House Sarah Sanders a jiya Litinin, yayin da take ganawa da manema labarai inda ta nemi 'yan Democrats su maida hankali akan batun gyara harkokin tsaro a ciki har da ba da kuɗin gina katanga. An buɗe ma'aikatan gwamnatin tarayya bayan rufewar da aka yi na lokaci mafi tsawo a tarihin Amurka. A ƙarshen satin da ya gabata ne Trump ya sa hannu akan wani kasafin kuɗi na wucin gadi da ya bada damar a sake buɗe ma'aikatan gwamnatin. A halin yanzu kuma muƙaddashin Attorney General na Amurka Matthew Whitaker ya faɗa jiya Litinin cewa yana kyautata zaton an kusa kammala binciken jigon shari'a na Robert Mueller da ake gudanarwa a shishige akan shishigen zargin Rasha da ta yi a cikin zaben shekara 2016 na Amurka, da kuma ko akwai wata alaka tsakanin Rasha din da kwamitin yakin neman zabe na shugaba Donald Trump. A lokacin da yake ganawa da manema labarai jiya a nan Washington, Whitaker ya bayyana wa fadar cewa dan ba da dadewa ba za a samu wannan cikakken rahoton na Mueller dangane da binciken da yake gudanarwa. Shi dai Whitaker tun a cikin watan Nuwamba yake rike da mukamin wucin gadi na zama Attorney General na Amurka bayan da shugaba Trump ya sauke Jeff Sessions daga mukamin. Kada a shafa'a labarun duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga ƙarshe babban kotun koli ta ƙasar Pakistan ta tabbatar da watsin da wasu ƙananan kotuna suka yi shari'ar da ake yi wa wata mace Krista da ake zargi da yin sabo. Abinda kuma yasa aka zo ƙarshen wannan shari'ar da aka share kamar shekaru 10 ana yin ta. Tun ma watan Oktoba aka saki wannan matar mai suna Asiya Bibi daga kurkuku bayan da kotuna suka ce zargin da ake yi mata baya da tushi. Sai dai kuma tun daga lokacin hukumomi suka boye ta a wani keɓantaccen wuri na asiri saboda barazanan kashe ta da wasu suka yi. Ita dai wannan mace yar shekaru 54 da haihuwa tun a shekarar 2009 aka kama ta bayan da aka zarge ta da yin kalaman batanci ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a lokacin da take garrama da wata abokiyar aikin ta a wani ƙauye dake lardin Punjab. A yau Talata ne gwamnatin Prime Minister Falastinu Rami Alhamdallah ta mika wa shugaba Mahmud Abbas takardar yin murabus. Sai dai kuma wata sanarwa da majalisar ministocin ta bayar ta ce ministocin za su ci gaba da aiki har sai an samar da wata sabuwar gwamnati. Wannan matakin ya zo ne kwana biyu bayan kungiyar Fata ta buƙaci a maye gurbin gwamnatin. Sai dai kuma kungiyar Hamas da ke jagorancin Gaza ta ki amincewa da murabus din a bisa hujjar cewa shugaba Abbas na kokarin hana damawa da 'yan Hamas ne a gwamnatin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kungiyar lauyoyin Najeriya ta fara wani abu mai kama da yajin aiki inda ta umarci mambobinta a fadin kasar su kauracewa zaman kotuna kwanaki biyu domin bayyana rashin amincewarsu ga mataki da shugaba Muhammadu Buhari ya dauka na dakatar da babban alƙalin Najeriya Justice Walter Onnoghen. Ga dai ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Da alamun dai wannan mataki na kauracewa zaman kotu da kungiyar lauyoyin Najeriya NBA ta soma na kwanaki biyu yanzu haka ya soma jawo tsaiko a harkokin shari'a a kasar, yayin da wasu lauyoyi ke ganin wannan mataki ko bai dace ba. Barisa Idris Abdullahi Jalo wani lauya ne kuma dan takarar kujerar majalisar dokoki a jihar Taraba Inuwa jam'iyyar APC da ke mulki ya ce wannan mataki da lauyoyin suka dauka bai dace ba.
Ya kamata kungiyar lauyoyi ta gane cewa ita kungiya ne na kwararru, sannan doka ya cimfida duk hanyar da ya kamata a bi musamman a irin wannan yanayi da muke ciki. Idan shugaban kasa ya ce doka kotu ta bashi ya bi ya dakatar da shi babban alkalin na kotun koli, su ma akwai hanyar da ya kamata su bi a dokance su je kotu.
To sai dai ko yayin da su Idris Jalo ke masu kan wannan mataki, wasu lauyoyi na cewa idan ko aka bi ta barawo a ya kamata ne a bi ta mabi sawu. Barisa Sanda Joshua Bugra wani lauya ne mai zaman kansa a Yola da ke jihar Adamawa.
Abu ne wanda ta zo ba zata kuma babu dadi, abu ne wanda ya kamata a ce mu natsu mu yi tunani a kai. Idan an ce ana dukan taiki ana dukan jaki.
Kawai yanzu ma tuni majalisar dattawan Najeriya ta shigar da ƙara a kotun kolin kasar kan wannan batu na dakatar da babban alƙalin kasar, yayin da kuma ita ma majalisar koli ta harkokin shari'a a Najeriya wato Federal Judicial Council FJC a takaice ta ma kira wani taron gaggawa domin duba wannan dambarwa. To wai ko me ake sa ran taron zai haifar? Hailayo dai ga Barisa Sanda Joshua Ugra.
Abunda dai muke ganin zai biyo baya na farko matakan da suka dauka na hana shi tsohon alkalai Walter Onnoghen da kuma alkalin alkalai Meriko Ibrahim Tanko a samu a ceto mutunci da martaban alkalai. Na biyu shi ma Ibrahim Tanko muna kyautata zaton shi ma za a masa kashedi kuma a umurce shi da yayi murabus. Sannan kuma matakan da majalisar tarayya ta dauka na garzayawa zuwa kotu domin a samu fasaran abun da yake tafe shi ma yayi daidai.
Kuma da menene dai dakatar da alƙalin Najeriya da shugaba Buhari na ko ci gaba da jacece kuce daga ciki da ma wajen Najeriya? Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
to Madalla Gaida Ibrahim Abdulaziz. Ita kuwa kungiyar lauyoyin jihar Yobe ta bijire ba wannan umarni da uwar kungiyar ta bayar. To ko menene dalilin haka? Ga dai shugaban lauyoyin na Yobe, Dr. Abubakar Bukar Kagu, da ƙarin bayani a hirarsa da wakilin mu Haruna Dauda.
Eh, dalilin mu shine a na farko dai wannan al'amari ya zo ya faru. Dukkanmu ba mu ji daɗin yadda al'amari ya kasance ba. Magana ita ce wasu suna ga an shugaba Buhari ne suke a CJN, wasu suna ga suna kawo su ƙarfe-ƙarfe su hiya an daya. Mu ba maganar shugaba Buhari muke ba, ba maganar CJN muke ba. Abinda muke faɗa shi ne an kawo court order daga Court of Conduct Tribal. Abin ce ake suspending ɗin mutumin nan. Ake suspending ɗin mutumin nan. Inda kotu ce ta aje inda aka hauta nan ake saukowa.
Haka
inda kotu ce ta kawo wannan order, wannan kotun nan mu azumin mun na lauyoyi mu ya kamata mu fara respecting din kotu.
Haka
duk mu koma kotu, duk wata kotu da suke da hurin akwai wurin kotu a yi wannan magana.
Haka
ba a cewa lauyoyi wai kar su je kotu ba. Yau a Najeriya nan akwai mutum da yana fursuna yau da za a kashi kotu, kuma da ikon Allah wata gida yau za a sallame shi.
Haka
akwai mutumin da mota ce ta kayan gwari ta tashi a cike, wanda ta tsaya ana magana ta a kotu, din ba a yi maganar yau da gobe kayan su lalace.
Haka
ba ba maganar onogin ce kawai a kotu ba, ba wannan maganar ce kawai a kotu ba. Akwai maganganu da dama a kotunan Najeriya.
Haka
ba zai yiwu a ce mana mu lauyoyi mu je mu rufe kotuna ba. Kuma a akwai abin da ake cewa professional ethics na lauyoyi. Ba a yarda lauya ya yi abandon in case din client din shi ba. To idan lauya bai je kotu ba ya yi abandon ne. Kuma inda a ce kamar maganar nan ba sa gaban kotu, ba wani abu ne daban.
Haka
da su executive kashin kansu ne suka tashi don rana ɗaya suka ce sun cire alƙali, ba ma babban alƙali ba, ko da ƙaramin alƙali ne kansu suka tashi da suka ce sun cire shi.
To yanzu dai ku za ku ci gaba da aiki ko kuma za a ce kuna ci gaba da zuwa aiki?
Aiki ba za mu fasa ba.
To ba ga kamar wani kungiyar zata kamar kun yi rashin da'a zai ita ta bada wannan doka?
To ai ita mu ne fa masu custodians na dokan nan. Ba zai yiwu kuma a kawo abu, ai doka ita tsari take bi. Ita kuma kungiya da abinda muka yi muka tunanin wani kungiya za ta yi shi ne. Sai ta zama ta ko ce tun daga kotu aka ɗauko wannan magana. Shi wanda ya ba kotun da order nan ta zo daga kotun da ta zo, ai shi ma member ne namu.
Haka.
Ko ba a gani wannan abun akan tsari aka shigo ba akan tsari ba. A je kotu a yi magana na a kotu. Amma kotun da ya kamata a je a yi magana ai demokradiyya ba. Kotun da ya kamata a je a yi magana an ce to kana je kotu. To ai na za a yi magana akan titi za a yi.
Yanzu ka tuntuɓi sauran su mambobinka ne sun amince da wannan mataki da kuka ɗauka a wani a jihar Yobe?
Ba ai ba zan yi amfa mambobi na ba su yadda ba. Sai yi ba yi. A wani abu nan kashin kai na kawai zauna daki kana ɗauki na ɗauki shawara a madadin su a wannan ba zai yi ba. Sai da muka magana da members ina na zaka ce muka yadda cewa sauran membobin su yadda cewa wannan abun daidai ne, ba su yadda a ce wai saboda kotu ta ba da oda an yi suspendin alƙali. Kuma maganar tana gaban kotu sannan a ce a dauyoyi kuma kar su je kotu inda suke zuwa su kare haƙƙin sauran bil'adamin sauran mutanen ƙasa. Membobin za su yadda da wannan ra'ayin.
To na gode gare da gaske babu.
Idan na faso ta ai tafiyanta duk a kashin samayin wiya. In ta fito fili mai
haɗa. To Madalla, Dr. Abubakar Bukar Kagu kenan, ciyaman na kungiyar lauyoyi ta ƙasar reshen jihar Yobe. A jamhuriyar Nijar kuma masu rajin kare haƙƙin jama'a ne sun fara mai da martani ga ministan kuɗi Masaudu Hasumi, wanda ya yi ƙoƙarin kare ko kuma wanke ƙasar Faransa daga zargi na ci gaba da yi wa ƙasashen Afirka mulkin mallaka wadda ke zama sila na kuraren bakin haure zuwa Turai. Ga Sulaiman Muni Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A bayanar jama'a ne mataimakin Prime Minister Italia Luigi Di Maio ya nuna ƙasar ta Faransa da yatsa a matsayin ƙasar da ke da hannu a halin kuncin da ke tilastawa Afirkawa zuwa Turai tirani ta ɓarauniyar hanya, saboda cewarsa har yanzu Faransar na ci gaba da mulkin mallaka a nafiyar Afirka. Misalin yadda kuɗaɗen sefa ke zama wani jigon da Faransa ta ɗaure ƙasashen da ta rena. Sai dai ministan kuɗin ƙasar Nijar Masaudu Hasumi a hirarsa da wata kafar ƙetare ya musanta wannan zargi. a cewar sa Shatifaɗi ne maras tushe. Hasalima kuɗaɗen na sefa na taimakawa gwamnatocin yankin Yomowa wajen samun sassaucin hada-hada, in ji shi. A maimakon cire kyamar da jama'ar kasashen sefa ke da ita a game da waɗannan kuɗaɗe, furitin na ministan kuɗin Nijar sun farfaɗo da wata sabuwar muhawara a wannan ƙasa. Alhaji Mustafa Kadi Umani na shugabancin ƙungiyar Kodayo.
Duk wanda ya zama yana kishin ƙasashenmu na Afrika, ba kishin kansa ba, ba ya zancen ƙasa ya kamata ta dogara da kuɗaɗen wata ƙasa can da ba. Tunda sai a gaya mini duk duniyar ga ina ne ƙasa wadda ta ci gaba, wadda ba ta da kuɗi nata na kanta. Babu ta a duniya. Ai, a da ƙasar Maroc ita ma sefa take aiki da ita. Tun lokacin da Maroc ta hita da cikin wato sefa, Maroc ta fara arziki, Maroc ta fara zama pays industrialisé. To a yanzu kasashenmu, ko da muna so mu ci gaba, in dai da sefa ne, in sai mun je da kokon bara, wato Turawa sun ba mu kuɗaɗe mu je mu sayo kamfanuka, ko kuma mu je mu sayo kayan aiki, wato matsala tana bisa gare mu.
Batun ci gaba da amfani da kuɗaɗen sefa ko watsi da su wani abu ne da ke cinye wa ma'aikanta da talakawan kasashen Afirka renon Faransa tuwa a ƙwarya.
Idrissa Deby, shugaban ƙasar Chad, ya kai ɗa, domin shi ya ce ya yi Allah wadai da sefa. Mun shi shugaban ƙasar Cote d'Ivoire, Watara, ya ce a sefa kin nan ita ce ya kamata mu adina. To shi Watara bai kamata ya ba kowa mamaki ba, tunda nationalite kishi wato tahoran shi ce, matar shi tahoran shi ce, ɗiyan shi duk nationalite tahoran shi, kenan shi kare haƙin kan shi ne yake yi.
Kana ganin kenan dole ne ya zama washibi ga ƙasashen Afirka renon Faransa su yi ƙoƙarin samar da kuɗaɗen kansu.
Yau abinda an mahita a ce ƙasashenmu 15 na Sadiyawo sun yi kuɗinsu na kansu.
Sai dai ana ganin akwai wuya Faransa ta bar ƙasashen da ta rena su shiga cikin wannan shiri na kuɗaɗen bai ɗaya.
Akwai wuya, in ji wa, in ajiya uwayenmu sun yi kokowa sun ciyo mulkin kai, a yau mu ba za mu yi koma baya ba.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa ƙarfe 10:18 na rana. Ga shirin na gaba.
Jama'a, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasir Batsari zan gabatar. To a yau dai za ku ji ƙarshen zantawarmu da hamshakin matashin manomin nan ɗan jihar Adamawa, Honorable Husaini Gamba na Kura, wanda muka zanta da shi akan nasarori da ma matsalolin da aikin noman ke fuskanta a can jihar Adamawan.
Yanzu an samu kashi 80 na zaman lafiya, inda ake gani Fulani ba za su je ba, Fulani na zuwa, inda ake gani ƙabilun ba za su je ba, su ma suna zuwa.
Ai, saurare lafiya. To madalla, a makonni biyu da suka gabata dai muka fara kawo maku hira da wani hamshakin matashin manomi wanda ke zaune a garin Jimeta ta jihar Adamawa, Honorable Husaini Gamba na Kura. A makon jiya dai ya tsaya ne akan matsalolin da ya ce sun dabaibaye tsarin nan na gwamnatin Najeriya na baiwa manoma tallafin bashi akan aikin noman da ake kira anko barowa. Yanzu kuma ga abin da yake cewa.
Al'amarin akwai gyara daga ciki, tsakanin na sama da tsakiya a nan ne abun yake ƙarewa, baya isowa ƙasa. Inda yana isowa ƙasa, kamar da ka zo nan zai iya ɗaukan ka muzagaya ka je ka yi hira da manoma da ba zai kasa sama da 100 zuwa 200, ka tambaye su labarin nan da ake cewa ana ba da bashi nan ya ishe su. Ka ji wanda zai gaya maka shekara 2 da ya wuce an yi mishi ƙarya, shekara 3 da ya wuce an yi mishi ƙarya. Akwai wanda masu kawo suka same mu a gonanmu wanda muke na rani, wanda na banda, wanda nake ba da nawa, wani kuma da muke na rani. aka zo aka cire irin abun kaman perpelan irin mutanen China mai bada uruwa an kashe kudi sama da miliyan 16 wayana gyara wannan bai kai wata uku ba ya rushe abun din sai har wadanda muke nawa suka ce chairman da aka fada inda mu aka sai taki da magani aka raba mana yafi akan wannan asaran da aka yi to kaga wadansu abubuwan bakai saka sa baki ba sai dai ka sa ido kai kallo amma irin ku yadda kuke zuwa ake hira da ku alabashi shi shugaban kasa zai ji ya tabbatar da cewa abun da ake yin nan fa ya jefo daga sama tunda na tsake ya karba ya isar wa kasa in kuma ya isar kasa to abi aje a nuna mutum ya je ya nuna gonan shi yace in yanzu aka ce mai Husaini Gambo Bello ina gonan kai ke sance ka je wafango in ka je wafango ne mi jawron wafango ce kana so kaga gonan Husaini to shi zai nuna maka da kanshi ba sai na dauke ka ban don kan naje nuna ma abun nan to muna so kuma duk wadanda aka ba su bashin nan kowa a inda yake zaune ya fadi inda gonan shi yake aje a ga gonan a tabbatar da cewa kudin da aka bashi da abun da aka bayar don yayin noman abun ya isa gurin ko bai isa ba muna so gwamnati ta yi amfani da wannan dama amma sauran sirri da za a samu nasaran isan wannan abu gurin talaka wannan kan ba maganar da zan faɗa don ina faɗan shi a rediyo tamkar na faɗa don sai a je a yi kaman shi din ba tare da an rage wani abu ba
to matsalar rikicin manoma da makiyaya da ma tashin hankalin kungiyar Boko Haram ya taimaka wajen kawo ma aikin noman tarnaki a yan shekarun da suka gabata a jihar Adamawan amma a yanzu wannan Rabul Husaini Gambo na kura ya ce an gano bakin zaran
wato na farko dai alhamdulillah muka gefe tsaro muna yi ma Allah godiya kuma maganan Fulani makiyaya da masu noma a gaskiya akwai maganar siyasa a ciki domin akwai maganar da ake kawo na addini ciki aka surkawa na kabilanci ake surkawa ba asalin maganar gona ba ne ana samun maganar rikicin makiyayi da mai gona tun zamanin annabi Suleiman da annabi Dauda wannan abu ne wanda ba farare ba ne yanzu domin shari'ar da annabi Dauda ya yi annabi Suleiman ya gyara ya yi Allah ya turo mala'ika ya ce shari'ar da annabi Suleiman ya yi daidai ne kuma annabi Suleiman ɗan annabi Dauda ne amma aka kawo maganar addini sai aka kawo maganar siyasa mutumin zai shiga gonanka ya yi maka barnan da bai wuce naira 20,000 ko 10,000 wannan kai magana za a ɗauka a biya ka sai ga mutum ya je ya ɗauko adda ko ya je ya ɗauko kibiya ya soke saniyan da tafi 300,000 ya kakkashe shanun mutum akan barnan naira 10,000 ko 20,000 kaga ba nemi zaman lafiya ba
ko ne manoman kun sasanta tsakanin ku
a sasanta ai na ce maka ni yanzu ai ana shiga gonana an shiga gonana a tambayi har da ban har su bana magana dai kawai shine kafin na noma zan fada ina fara shuke zan fada har na gama ba mai shiga kuma muna sulhu ta tsakanin wadansu abinda na ga magana ce maka maganar siyasa ne ga wannan da ba a yi kuma ana shiga gona amma wani lokacin ana kawo maganar lokacin zabe ya zo za a kawo maganar siyasa za a kawo maganar addini za a kawo bangaranci in ba ka ba kamar na faɗa maka a yi maka barnan naira 5,000 ko 10,000 ka je ka ɗauko adda ka sare saniya guda 2 ko 3 ka kashe su
kuma har kashe mutum
to ka koma kuma ka kashe mai kiwo kuma ka ce ai zaman lafiya ga babu to amma har da hakan nan yanzu an samu kashi 80 na zaman lafiya inda ake gani Fulani ba za su je ba Fulani na zuwa inda ake gani kabilun ba za su je ba su ma suna zuwa
to ko
an samu sauki yafi kashi 80 inda dama wancan karo inda aka yi Boko Haram inda su gonakin su ma an kwace bana sun yi noma kuma sun kwashi amfanin su ba tare da an samu dama ba roadblock da aka sa na irin tsaro waye duk an ciccire gashi an yi buki din na bukukunan kirismeti bukin sabon shekara na miladiya duk ya faru ba wani abun da ya tashi ba fitina
to jama'a yau ma dai ya abin da ya sauwaka kenan sai wani makon za ku ji mu da wani sabon shirin cikin ikon Allah yanzu a madadin Honorable Husaini Gambo na kura a birnin Jamaica da ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da ma Julie Gresham da ta hada sautin Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
Toma da Lagai da Nasiru Batsari. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kai kuma na.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Asma'u matar Bashir Kansala mai tukunya Sakaba Local Government a Kebbi State. Ta ce salamu ri Amurka. A hakikanni gaskiya matakin da ƴan wasan Hausa na Kanewa suka dauka na tsunduma cikin harkokin siyasar Najeriya domin wannan mataki da suka dauka zai rage musu masoya da kuma ganin kimar da suke da ita a idanun duniya. Sai kuma sako daga Bashir Kansala sojan Najeriya dirin daji jihar Kebbi da Sani Umar a jihar Kebbi su kuma suka ce salam sashin Hausa na muryar Amurka. Gaskiya ya kamata hukumar zaben kasarmu Najeriya ta gaggauta daukar mataki akan wasu gungun siyasa da suka bullo da wani sabon salo na siyar da katin masu zabe. Bada ana son yin zaben gaskiya da adalci. Allah ya bamu shugabanni na gari to amin. Sai kuma sako daga Saliu Isa Fanna da Master Hassan of Ingredients Fanna Dandi Local Government a Kamba jihar Kebbi Nigeria su kuma suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Dauki daya daya dai aka ce baya barin masa cikin malfa, inji Bahillacci. Ko me yake da farko aka ce yana da ƙarshe. A yau akalla muna da saura kwana 19 kacal a gudanar da babban zaben shugaban kasar Najeriya. Da fatan Allah ya sa a yi lafiya, a ƙare lafiya ba tare da tashin hankali ba. Sakonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura, Digali Zangon Daura, su kuma suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Shirye alƙalin alƙalan Najeriya da shugaba Baba Buhari yayi, hakan ya nuna al'ummar Najeriya doka za ta iya yin aiki akan duk wanda ya taka doka. To madalla. A ci gaba da tura mana sakonni.
Sai yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai amma wannan karawa a takaice.
Gwamnatin shugaban Trump ta Amurka na yunkurin saka takunkumi akan kamfanonin man fetur din kasar Venezuela, inda take cewa tana son yin hakan ne don a adana wa mutanen Venezuela kaddarorin kasar su. A jiya ne mai bada shawara ga harkokin tsaro na Amurka John Bolton yake cewa ƴan kasar Venezuela sun dade suna shan wahala dalilin manufofin gwamnatin shugaba Nicolas Maduro. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump na yunkurin kaucewa sake rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya, amma kuma har yanzu dai yana da niyyar gina katanga tsakanin iyakar Amurka da Mexico, matakin da har yanzu ƴan jam'iyyar Democrat ke adawa da shi. Shugaban baya so ya sake rufe ma'aikatan gwamnatin, ba shi bane burinsa, a cewar sakatariyar yada labarai ta fadar White House Sarah Sanders a jiya Litinin. A halin yanzu kuma muƙaddashin Attorney General na Amurka Matthew Whitaker ya faɗa jiya Litinin cewa yana kyauta da zaton an kusa kammala bincike da jigon shari'a na Robert Mueller ke gudanarwa akan shishigin da ake zargin Russia ta yi a cikin zaben shekarar 2016 na Amurka, da kuma ko akwai wata alaƙa tsakanin Russia din da kwamitin yaƙin neman zaɓe na shugaba Donald Trump. Daga ƙarshe babban kotun koli ta ƙasar Pakistan ta tabbatar da watsin da wasu ƙananan kotuna suka yi ta shari'ar da ake yi wata mace Krista da ake zargi da yin sabo, abinda kuma yasa aka kawo ƙarshen wannan shari'a da aka kwashe shi kamar shekaru 10 ana yi. A yau Talata ne gwamnatin Prime Minister Palestino Rami Alhamdallah ta miƙa wa shugaba Mahmud Abbas takardar yin murabus.
To a gaishe ki da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai can da yamma za a jimo da wasu rahotanni inda za mu ba ku daman ku kira ku bayyana ra'ayinku akan maudu'i da muke da shi. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Daula Salim da taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma Malama Julie da ta shirya ta ba da umarni da injiniyanmu na wannan wato safiya Dan Crafton. Baba ko makiri ne daga nan Washington nake sallama da ku, sai anjima. Assalamu alaikum.